sallallahu alayhi wa sallam daga littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin. Wannan majalisi shine majalisi na 84 a wannan yammaci na Juma'a 24 ga watan Rajab, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446, wadda take daidai da 24 ga watan Janairu na shekara ta 2025. Idan ba a mance ba, a majalisin da ya gabata mun karanta uslubi na 4 da mushrikai suka yi amfani da shi don su kawar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga da'awarsa da yake yi ta kira kan kadaita Allah madaukakin sarki da bauta, da kuma kauracewa bautan wani abu wanda ba shi ba. Wannan uslubi nasu na 4 basu ci nasara ba, ita ce kokarin su gamsar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya bautawa gumakansu tare da su, su ma sai su rama masa su zo ibadarsa da yake yi wa Ubangijinsa, su ma su zo su yi wannan ibadar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wannan uslubi shine uslubi na 4 da suka yi amfani da shi don su kawar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga da'awarsa da yake na kira ga kadaita Allah madaukakin sarki da bauta. Kamar yadda muka gani a majalisin da ya gabata, kamar yadda muka ji, wannan uslubi nasu ba su yi nasara a kansa ba, domin Allah madaukakin sarki ya saukar da sura Sukutun da aka kira ta da surar kafirai, saboda martanin da aka yi ma waɗannan kafiran cikin ita wannan sura ɗin. Ita ce qul ya ayyuhal kafirun, wato suratul kafirun. Allah madaukakin sarki ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, ya ku waɗannan kafiran, ba zan taɓa bautawa abin da kuke bautawa ba, domin ibadar ku shirka ce, ni kuma ba na shirka, sa'an nan kuma Allah ma ya hane ni daga shirka ɗin. Sannan ku kuma tunda kuna ji cewar kun riski iyaye da kakanni kan wannan bauta taku, sannan kuma har ila yau ga taurin kai da kuke kai kawo cikinsa, ba za ku bautawa abin da ni ma nake bautawa ba, bugu da ƙari ga jahilci da yake tattare da ku. To, wannan uslubi nasu bai yi nasara ba. Shine mawallafin wannan littafi ya ce fa'aisu min, wannan yasa mushrikai sai suka ɗebe tsammani daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wane irin ɗebe tsammani suka yi? Sun ɗebe tsammani cewar ba yadda fa za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi bautar da suke yi. Wannan na farko kenan. Sannan kuma na biyu, wannan da'awa tasa da yake yi, babu wani abu da za a kwadaitar da shi da wannan abun ya daina wannan da'awar tasa. To, wannan yasa suka ɗebe tsammani daga barin wannan da'awa ta manzon Allah da yake, suna ga zai yi wahala a ce ya daina da'awar gaba ɗaya. Kira abauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗansa, takaita shi da bauta, suna ga wannan abu ne mai wahala. To, wannan yasa suka je ga uslubi na 5 kenan. Har yanzu fa basu daddara ba. In sun yi amfani da wannan uslubi basu yi nasara ba, sai su sake tunanin wani uslubi daban ba shi ba. shi ma in ba su yi nasara ba sai su sake tunanin wani usulubi. To yanzu wannan usulubi na biyar kenan shine wanda mawallafin wannan littafi zai hakaito mana, a yayin da usulubin su na hudu haƙarsu bata cimma ruwa ba, to sai suka je ga usulubi na biyar, wato salo na biyar kenan. Wa talabu ba'da zalika an yanzi'a min al-Qur'ani ma yughidhuhum min dhammil awthani wal wa'idi shadidi fayati bi Qur'anin ghayrihi aw yubaddiluhu. Wannan shine uslubin su na biyar. Wa talabu ba'da zalika, bayan an saukar da wancan sura ta kafirun wacce aka hana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bautawa abin da suke bautawa saboda shirka ne, to sai suka nema daga gurin manzon Allah cewar shikenan mun yarda, mun sallama, ba sai ka zo ka bautawa abin da muke bautawa ba, ga wata buƙatar ko za ta samu karbuwa. Sai suka nema daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yanzi'a min al-Qur'ani ma yughidhuhum min dhammil awthani wal wa'idi shadid, duk wani abu da yake cikin Al-Qur'ani na kushe gumaka da aibanta gumaka da nuna cewar bautan gumaka shiririta ne, gumakan nan ba abin da za su amfanar da mai bautansu, kai su karan kansu ma ba za su amfanar da kansu da komai ba balle su amfanar da waninsu. To abin da suke nema ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani abu da ya shafi magana akan gumaka cikin Al-Qur'ani manzo Allah ya cire shi, ma'ana ya goge shi. Kenan buƙatar su gurin manzon Allah ta farko shine duk wani abu da yake da alaka da gumakansu, magana kan gumakansu manzon Allah ya shiru akai kar ya na magana, sun yadda ya ci gaba da da'awarsa, amma kuma kar ya yi da'awa akan nuna mugunyar bautan gumaka, kar ya kushe gumakansu, kar ya nuna cewar shiririta ne wannan bauta tasu. Wannan suna neman wannan alfarmar gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan abu na biyu, duk wani tsawatarwa da ya zo cikin Al-Qur'ani akan masu bautan gumaka, duk wata magana da ta zo wacce take magana kan uquba da Allah maɗaukakin sarki ya tanadinta ga masu shirka, to manzon Allah ya cire daga cikin Al-Qur'ani. In ma dai bai cire ba, ya kame ya daina magana a kai. Kenan suna so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kame daga magana kan abubuwa guda biyu, kuma son samu ya ma cire waɗannan abubuwa guda biyun a Qur'ani. Na farko, duk wani magana da ya shafi aibanta allolinsu, ma'ana gumakansu, to manzo Allah ya goge shi cikin Al-Qur'ani. Sa'annan kuma ya daina magana akan haka din, ma'ana ya daina fito da duk wata aya da ta aibanta ababen bautansu. Sannan abu na biyu, duk wata aya da ta zo take magana kan kalar uquba, irin uquba, nau'in uquba da Ubangiji ya yi tanadi ma masu bautan gumaka, manzon Allah ya goge cikin Al-Qur'ani. Sa'annan kuma ya daina bayyana wa mutane. Wannan shine uslubi na biyar da waɗannan mutane mushrikan Makka suka yi amfani da shi, diddai dan su ga sun tara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga abin da yake kiran mutane zuwa gare shi, shine kadaita Allah maɗaukakin sarki da bauta. Suka ce masa ya zo da wani Al-Qur'ani daban ba wannan ba, ma'ana wani Al-Qur'ani daban da zai ta maganganu kan a haɗa kai a zauna lafiya, amma wannan kamar akwai yana kawo raba kai saboda yana magana kan allolinsu, ababen bautansu. To wannan bukata tasu ita ma dai bata samu karkuwa ba, domin Allah maɗaukakin sarki ya saukar da aya ta Al-Qur'ani ya mai da martani kan wannan bukata tasu. Wannan ya nuna duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi babu ra'ayinsa ciki, wahayi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya fadin sarransa, duk abin da kaga manzon Allah ya fadi ko yazo da shi wahayi ne Ubangijin sa ya masa. Yanzu wannan bukata ta su ko shakka babu, ba yadda za a yi ta samu karbuwa a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, tunda abubuwan da yake fadi ba kirkirar su yake ba, ba ra'ayinsa bane, wahayi ne Ubangiji yake masa. Saboda haka bai isa ya zartar da hukunci ba sai da umurnin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To shine anan yace fa anzalallahu jawaban lahum fi surati Yunus, sai Allah madaukakin sarki ya saukar da amsa ga waɗannan mushrikai dangane da wannan bukata ta su da suka bujiro da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin suratu Yunus. Allah madaukakin sarki yace qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai, yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka gaya wa mushrikan nan da suka nemi ka canja wasu abubuwa na alqur'ani, ka goge wasu abubuwa na alqur'ani ka zo da wasu wanda ba su ba, ka ce musu ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, bai cancanta gare ni ba ni a matsayina na dan aikan Allah in zo da wani abu daga karan kaina, daga tunanina, daga ra'ayina. Ni kan ai dan aika ne, dan aika idan an aika shi abinda aka aika shi yake zuwa ya ya isar, ba zai je da nasa sakon ba. To manzo Allah kuma dan aika ne na Allah subhanahu wa ta'ala, shine Allah ya ce ka ce musu ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, bashi cancanta gare ni in canja wannan alqur'ani ko wani sashe na wannan alqur'ani daga wasu abubuwa na tunanina ko na ra'ayoyina. Min tilqa'i nafsi, saboda ni manzo ne, Allah madaukakin sarki ya aiko ni, abinda kuka ga na zo da shi na alqur'ani dinnan ba ni da komai a ciki, ni kawai dan aika ne, manzo ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan gabar ɗan uwa za ta nuna mana wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Tabbas manzo ne na Ubangiji wanda dole a gaskata shi, dole a karbi abin da ya zo da shi. Wannan yana daga cikin shahadatu anna Muhammadar Rasulullah, shaidawa cewa babu wani manzo sai annabi sallallahu alaihi wasallama bayan aiko shi. Wannan zai shiga karkashin wannan gabar, shine bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani abu da ya saura da mutum zai yi riko da shi, yayi aiki da shi wajen bautan Ubangiji subhanahu wataala da ya wuce abin da Allah ya aiko manzon Allah da shi. Saboda shi dinnan da ya zo, duk wata shari'a da ta gabace shi an soke ta da shari'arsa, shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da ita, duk wata shari'a da ta gabace ta an soke ta da shari'ar da manzon Allah ya zo da ita. Kenan wajibi ne ga duk wani mutum da ke rayuwa a yanzu a ban kasa da kuma lokacin da aka aiko manzon Allah har kiyama ta tsaya, dolen sa ne karbi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. Wannan shine shahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar, ba yahude ba zai ji daga gare ni ba ko ba nasari sa'annan kuma ya kiyaye imani da ni, face ya zama daga cikin yan wuta. Saboda me? Abinda manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallama ya soke abubuwan da annabawa suka zo da shi gabanin sa, sai dai akwai abu guda da suka yi ittifaki akai, shine kira zuwa ga kadaita Allah madaukakin sarki da bauta. Wannan abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, sauran annabawa ma da irin sa suka zo, nan babu bambanci. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah madaukakin sarki ya ce ba mu aiko gabaninka manzo ba face mun masa wahayi cewar babu abun bauta bisa cancanta sai ni to ku bauta mun kenan kowane manzo gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya aiko shi da kalmar la ilaha illallah to amma sauran shari'o'i kowane manzo da shari'arsa li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowane manzo yana da shari'arsa da manhajinsa da Allah madaukakin sarki ya aiko shi yake tafiya a kansa to amma shari'ar wannan annabi za ta iya bambanta da na wancan annabi to wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan aiko shi shari'arsa ta zamanto ta yi buwaya akan sauran shari'o'i da suka gabace ta sai zama tilas wajibi lallai duk wanda yake raye ya karbi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi koda kuwa gabanin zuwan manzon Allah akwai shari'ar da yake tafiya akan ta to dole ya aje ta yayi riko da wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi saboda ba da kansa ya zo da abun ba ba kirkira yayi ba ba fahimtar sa bane ba ra'ayin sa bane ba tunanin sa bane sako ne na ubangijinsa yanzu wanda yake ya karbi abun da ya zo da shi kaman ya ce wa ubangiji sakonkan nan ubangiji fa bazan karba ba kenan yana fito na fito ne da ubangiji subhanahu wataala ba da iya manzon Allah yake fito na fito ba yanzu idan ka tura dan aike gurin mutumin da ka tura shi ya je gurin sa ya karko maka sako ko ya kai wani sako gurin wani mutum daban a lokacin da dan aiken ya isa sai wanda ka tura zuwa gurin sa sai fatattaki dan aikan ya za a kalli wannan mu'amalar tasa shin yana so ya ci mutuncin dan aikan ne ko kuma kai da ka aika dan aikan ake so a nuna maka baka isa ba an gane wannan tambayar tawa kai ne ka tada mutun dan aika ka tura shi gurin wani ya je ya isar maka da sako kaza ko ya karbo maka abu kaza ko ya kaiwa wani abu kaza lokacin da dan aikan ya je gurin wanda ka aike shi gurin sa bai ma saurare shi bai fatattake shi yanzu wa aka wulakanta dan aika aka wulakanta ko wanda ya aika to haka abun yake nunawa yanzu an ki karban sakon Allah ne ana fito na fito da Allah subhanahu wataala tunda sakon aina Allah ne annabi ba shi ya aiko kansa ba Allah madaukakin sarki shine ya aiko shi saboda haka yanzu wanda zai ki karba kaman yana fito na fito da ubangiji ne Annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya ga wasu takaddu a hannun Sayyidina Umar yana karantawa yace ya Umar wannan fa yace wallahi ya Rasulullah wasu takaddu ne na At-Taura At-Taura mun san littafi ne da aka saukar wa Annabi Musa yace ya Rasulullah wasu takaddu ne na At-Taura suka burge ni shine nake karanta su Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace amutahawikuna ya ibn al-Khattab wallazi nafsi biyadi qad ji'tukum bihi bayda'a naqiya law anna Musa hayyun ma wasi'ahu illa tibali yace yanzu ya kai dan Khattab abinda nazo muku da shi na shari'ar kurrena ne har kuke bibiyan wani wanda ba shi ba wanda ya riga ya gabace shi yace na rantse da wanda raina ke haninsa wannan sako da nazo muku da shi nazo da shi fariqan babu kura tattare da shi yace da a ce Musa yana raye ai shine yazo da At-Taura to da a ce yana raye ba abin da zai hana shi ya bi ni kenan annabawan da suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da a ce suna raye lokacin da manzon Allah yazo ya fara da'awarsa dole su subi shi saboda yana da yayi buwaya akan su yayi rinjaye akan su shari'ar sa da tazo ta soke shari'un su wannan shine maganar malaman usulul fiqi suka ce shar'u man qablana shar'un lana ma lam ya'ti shar'una bi khilafi shari'ar wadanda suka gabace mu al'ummun da suka gabace mu da su da annabawan su shari'ar su shari'ar mu ce zamu iya amfani da ita amma da sharai malam ya ti shar'una bi khilafi matakar shari'ar mu bata zo da sabanin sa ba kenan shari'ar mu in ta zo da sabanin sa dole ne mu dauki shari'ar mu mu aje shari'ar wadanda suka gabace mu to yana karkashin shaidawa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne dan aika ne na Allah subhanahu wataala ya zamanto abin da yazo da shi na shari'a ka rungume shi hannu bibbiyu kuma ka ji cewa ya soke shari'ar da ta gabace shi sannan kuma kai aiki da abin da yazo da shi din ba za a karyata shi ba sannan kuma har ila yau wannan yana nuna cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da wani wata siffa cikin siffofin allantaka wato siffa ta bauta ba a daukan haƙin Allah madaukakin sarki a bashi me yasa shi ba baya cikin alloli shi dan aike ne manzo ne na Allah saboda haka kowa a ajiye shi a matsayin sa Allah a ajiye shi a matsayin sa nan ubangiji mahalicci abun bauta shi kadai ba shi da abokin tarayya shi kadai yake wajen bauta shi kadai yayi halittar sa ba wanda ya taimaka masa sa'annan kuma shi kadai yake gudanar da al'amuran bayi shi yake azurtawa shi yake talautawa shi yake bada lafiya shi yake jarrabar mutane da bala'i iri-iri idan mutane sun samu kansu cikin wani ibtila'i shi kadai yake da ikon yaye musu bala'in da ya sauka gare su wannan duka siffa ce ta Ubangiji subhanahu wataala wanda cikin halittunsa ba wanda yake da kaso cikin wannan siffa ta Ubangiji subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon sa ne dan aiken sa ne ba shi da wata siffa ta allantaka ba shi da wata siffa ta rububiyya da za a jingina zuwa gare shi duka wannan magana da wannan aya ta kunsa wannan batu da wannan aya ta kunsa duk yana fito da haka qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi kace ba shi cancanta gare ni in canja wannan alqur'ani da Allah madaukakin sarki ya aiko ni da shi da kaina da kirkirata da tunanina da fahimtata in attabi'u illa ma yuha ilai ba abinda nake bi face abinda aka min wahayi akan sa kenan shi ma karan kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda aka masa wahayi yake amfani da shi abinda aka saukar masa yake aiki da shi abinda ba a saukar masa ba baya aiki da shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama saboda shi bawa ne wanda aka umurce shi to wannan salo na mushrikai da yayi nasara tunda yanda suke so Annabi sallallahu alaihi wasallama ya goge wani abu cikin Alkur'ani yanzu Allah ya saukan masa da wahayi ya ba su labari cewa wannan fa ba shi da ba hurumin sa bane ba shi da iko ba shi da dama na ya goge wani abu yazo da wani abu sai abin da Allah yazo da shi Allah in ya ga dama da kansa zai goge abin da yake so in ya ga dama da kansa zai canja wani abu da wani abu cikin Alkur'ani shine ma nan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha duk wata aya da aka shafe cikin alqur'ani Allah zai turo wata ayar wacce ta fita alkhairi ta mai gurbinta wannan iko ne na ubangiji hukunci ne na ubangiji shi yake da wannan damar annabi ba shi da wannan dama haka Allah ya ce ga ya musu to da aka sanar da mushrikan nan yanzu sai suka ɗebe tsammani suna ga zai yi wahala a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daina wannan da'awa tasa da yake yi to fa har yanzu fa basu daddara ba za su je ga usulubi na shida za su je ga usulubi na shida wannan dabi'ar kafirai ne kafiri baya taba daddara ya sallama in kaga ya sallama to Allah ya gama da shi amma matukar yana numfashi to ba zai taba sallama maka ba kai musulmi da kake bautan ubangiji in ya bi wancan hanyar bai ga ya cin maka ba to zai sake bin wannan hanyar idan ya bi wannan hanyar bai ga ya gama da kai ba to ba zai fari suna ba zai daddara ba zai sake canja wata hanyar wannan sunna ce da mushrikai da kafirai suke tafiya akai tun a baya kuma har yanzu dabi'a ce ta su su ga sun wulakantar da musulmai sun dankwafar da musulmai sun disa shi hasken musulunci da musulmai tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun ma gabanin zamanin manzon Allah dabi'a ce ta wanda ba musulmi ba to yanzu wannan usulubi nasu na biyar bai yi nasara ba sai suka tafi ga usulubi na shida kuma dabara suka yi kokarin yaudarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kuma wannan yaudarar tasu da suka yi haƙarsu ta kusa ta cimma ruwa, sai dai kuma kash annabi abubuwan da yake yana yi ne da wahayi daga gurin Ubangiji, wannan ya hana wa haƙar tasu ta cimma ruwa. To shine zai mana bayanin wannan uslubi nasu na shida anan. Yace wa qad hasala lahu ma'a kuffari quraish nadiratun takunu liman istahana bidda'ifi kamisbahin yastadi'u bihi wa huwa annahu bainama ar-rasulu alayhi salatu wassalamu ma'a kubara'i quraish wa ashrafihim yata'allafuhum wa yu'ridu alayhim al-qur'ana wa ma ja'a bihi min ad-din إذ أقبل عليه عبد الله بن أم مكتوم الأعمى مشركان da suka ga duk wani salo da suka yi amfani da shi annabi sallallahu alaihi wasallama baya daga musu kafa sai ma abin da ya karu na ci gaba da da'awarsa na farko kenan. Na biyu kuma waɗanda suke mabiyansa kullun karuwa suke yi, maimakon su ragu karuwa suke, mazansu da matansu. Wannan yana daga cikin tambayoyin da sarkin Rumawa ya yi wa Abu Sufyan jagoran fataken Makka a lokacin da wasiƙar annabi ta iske shi. Annabi lokacin da ya dawo garin Madina a shekara ta shida bayan hijira, bayan sun yi sulhu tsakaninsa da mushrikan Makka, aje yaƙi ya daina yaƙarsu, su ma su daina yaƙarsa, sai annabi ya amfani da wannan damar sai ta rubuta wasiƙu yana tura wa duk wani sarki wanda ba musulmi ba a sassan duniya. To daga cikin sarakunan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura wa wasiƙa akwai sarkin Rumawa Hiraqal. Sarkin Ruma wannan Hiraqal mutum ne wanda yake da basira, Allah ya bashi kaifin ƙwaƙwalwa, sannan kuma baya ga haka ba jahili bane, ya san littafin At-Taura, ya san littafin Injila, yana kan addinin Kiristanci. To annabi sallallahu alaihi wasallama ya rubuta masa wasiƙa, bismillahir rahmanir rahim min Muhammad bin Abdullahi rasulullah aslim taslim yu'tikallahu ajraka marratay. Wannan ita ce nassin wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Annabi ya bude wasiƙar sa da bismillah, yace min Muhammad bin Abdullah, Abdullahi wa rasul, daga Muhammad dan Abdullahi bawan Allah kuma manzon Allah. Yace ad'uka ila al-islam, ina kiranka zuwa ga addinin musulunci, aslim taslam, ka musulunta sai ka aminta, ka zauna lafiya, ka zauna cikin walwala da nishadi, yu'tikallahu ajraka marratayn, sai Allah ya baka ladanka har sau biyu, ladan musuluntarka, ladan musuluntar talakawanka da suke kasanka, dan sautari da dama idan shugaba ya musulunta zaka ga waɗanda suke kasansa su ma sun musulunta. To wannan ita ce wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tura ta ga sarki Rumawa Hiraqal. Hiraqal da ya duba wasiƙa sai ya ga wasiƙar ta fito ne daga yankin Hijaz, yankin Makka da Madina, kuma sai ya ji labari cewar ɗan wannan yanki sun shigo yankinsa da zimmar kasuwanci. To shine yace a kira masa su, yana so zai tattauna da su, zai gana da su. To da aka kira su suka zo kusan mutum 30 Quraishawa daga garin Makka sun shigo yankinsa da nufin kasuwanci. Da suka zo gabansa sai yake tambayar su a cikinsu wane ne yafi kusaci da manzon Allah, kusaci na dangantaka ta jini. Sai Abu Sufyan ya ce ni, kuma Abu Sufyan bai yi ƙarya ba, shi yafi kusa da manzon Allah ta fuskar dangantaka ta jini, domin sun hada kaka da manzon Allah a kakansu na uku. Kakansu na uku shine Abdumanaf, shine kaka na uku ga manzon Allah, kuma shine kaka na uku ga Abu Sufyan. Kaga Muhammad bin Abdullahi bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdumanaf, kakan annabi na farko Abdul Muttalib, kakansa na biyu Hashim, kakansa na uku Abdumanaf. To mu duba Abu Sufyan shi kuma, mu duba nasabarsa mu gani. Sunansa Sakhar bin Harb bin Umayyata bin Abd Shams bin Abdumanaf. Kaga kakan Abu Sufyan na farko shine wa? sunansa Sakhr bin Harb. Umayya shine kakansa na farko, kakansa na biyu Abd Shams, kakansa na uku Abd Manaf, kamar yadda annabi shi ma kakansa na uku shine Abd Manaf. To Abu Sufyan sai ya ce ni ne nafi kusa da shi. Sai sarkin Roma ya ce to matso ka tsaya. Sai ya ce ma waɗanda suke tafi tare da Abu Sufyan, zan tambaye shi akan wannan matashi da ya bayyana a yankinku yake cewa shi manzo ne, shi annabi ne. Idan yayi ƙarya ku ƙaryata shi. Abu Sufyan sai ya daga idanunsa sama. Kenan da yayi shiri yayi wa annabi ƙarya. Ta yadda sarki Roma zai ce ƙarya yake ba annabi bane. To da yaji an ce in yayi ƙarya ku ƙaryata shi, ya ce wallahi ba dan wannan ba da yayi wa annabi ƙarya. Sai dai yana tsoro kar su ƙaryata shi, daga nan kuma sai mutuncinsa ya zuba, sunansa sai ya zamanto yayi ƙasa ya lalace har abin ya taba zurriyarsa. To saboda ya kare mutuncinsa, ya kare mutuncin iyalansa da zurriyarsa, wannan yasa duka tambayoyin da sarki Romawa ya masa ya faɗi gaskiya, tambayoyi guda goma ya masa. To daga cikin jerin tambayoyin ita ce nake so na je gare ta. Ya tambayi Abu Sufyan, ya ce adu'afa'un nasi taba'uhu am ashrafuhum, waɗanda suka bi manzon Allah shin masu rauni ne na cikin mutane, daga cikin mutane makaskanta ko kuma madaukaka? Abu Sufyan ya ce du'afa'uhu. Sai ce a yazidun, shin suna karuwa ko raguwa suke yi? Abu Sufyan ya ce karuwa suke. Ya ce to in sun shiga addinin suna ridda? Abu Sufyan ya ce ba sa ridda. Sai sarki Roma ya ce to wannan ɗabi'a ce ta annabin Allah, dan duk annabin Allah idan ya je yana kiran mutane masu rauni ne suke binsa. Sa'annan kuma za ka ga shiga addinin ake ba fita ba. Sannan kuma abin da yake hana su fita daga addinin wannan imani da ya da su cikin zukatunsu, shi yasa zaka ga basa ridda. To kaga yanzu kalubalen da mushrikan Makka suke fuskanta bisa wannan amsa da Abu Sufyan ya bawa sarki Romawa Hirakan, shine karuwa suke masu bin annabi sallallahu alaihi wasallama, ba raguwa suke ba. Sannan kuma duk wanda ya riga ya shiga baya fita saboda imani ya samu gida a zuciyarsa. To sai suka gafi akwai kalubale mai girma. To me za su yi? Su yi wata dabara mana ta yaudaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To shine anan ake mana bayanin wannan yaudaran da suka yi. Suka zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai suka nuna kamar za su shiga musulunci, madaukaka daga cikinsu, wanda mun yi ta bayani kan misalansu waɗanda suka gabata a baya, irin su Utbah ibn Rabi'a, irin su Umayyah ibn Khalaf, irin su Abu Jahal, ire-iren waɗannan mutane. Sai suka zo ga manzon Allah, sai suke nuna annabi kamar musulunci suke sha'awa, ya musu bayanai mana kan karantarwar musulunci, kan hukunce-hukunce na musulunci. Nan kuma ashe sun zo su yaudari manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah sai ya ji daɗi a zuciyarsa, saboda idan waɗannan jigajigan mushrikan sun shiga musulunci, da yawa daga cikin mabiyansu su ma za su shiga musulunci. Kenan wannan yana nuna musulunci zai samu mabiya masu tarin yawa, saboda Abu Jahal shi kadai idan ya musulunta ba za a rasa kusan mutum 30-40 da za su musulunta a sababin musuluntarsa. Haka Umayyah ibn Khalaf da zai musulunta za a samu adadi da bai gaza 30-40-50 ba. Haka Utbah ibn Rabi'a. Kaga waɗannan duka madaukaka ne a cikin Quraishawa. To annabi sai ya ji daɗi na wannan bijirowa da suka yi masa. To shine anan yake mana bayani, yace wa huwa annahu baina mar rasul sallallahu alaihi wasallama ma'a kubara'i Quraish. Yayin da manzon Allah ya kasance tare da manya-manya jigajigai cikin Quraishawa, lokacin da suka bijiro masa kamar za su musulunta, ya ta'allafuhum wa yu'ridu alaihim alquran. Annabi yana aikata duk wani abu da zai ƙara nuna musu kyan wannan addini na musulunci. Annabi yana ta ƙoƙarin wannan, kuma yana ta bijiro musu da ayoyi na alqur'ani. Wa ma ja'a bihi min ad-din, da abin da yazo da shi na addini. Iz aqbala alaihi, to anan sai Allah ya yi nufin ya tsame annabi daga tarkon da suka dana masa. Shi yasa duk wani tarko da za su yi ƙoƙarin dana wa annabi baya kama shi, saboda annabi abin da yake yana yi ne da ikon Ubangiji, Ubangiji kuma ba abin da zai faru sai da ikonsa. To Allah madaukakin sarki sai ya hukunta, aqbala alaihi Abdullahi ibn Ummi Maktum al-A'ma, sai Abdullahi dan Ummi Maktum makaho sai ya taho ga annabi a daidai wannan lokaci da mushrikai suke zaune tare da manzon Allah. Manzon Allah yana ta musu bayanan addinin musulunci da karantarwa addinin musulunci, yana bidiro musu da alqur'ani, sai ga ibnu ummi maktum ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace wa huwa mimman aslamu qadiman, shi Abdullah ibn ummi maktum din nan yana cikin wanda suka musulunta tun baya da dadewa, tun da dadewa a baya, ma'ana yana cikin na farko farkon musulunta. Wa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam mushtaghilun bil qawm, adade wannan lokaci da Abdullah ibn Ummi Maktum yazo ga manzon Allah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shagaltu da mutanen nan. Wadanne mutane? Manya manyan mushrikai, jagororin mushrikai na Makka, Quraishawa. Annabi ya shagaltu da su, ya maida hankalinsa 100% zuwa gare su, kuma yana fatan a ce su musulunta din. In sun musulunta, musulunci na farko zai samu ƙarfi a cikin garin Makka. Na biyu, tsangwamar da ake yi wa musulmai za ta kau, saboda idan shuwagabanni sun rungumi musulunci, to za ka ga musulunci yana kai kawo da ƙafafunsa a garuruwan da shuwagabanni suka rungumi musulunci. Yanzu mun ɗauki babban misali, ƙasar Saudiya. Tunda mutane ne wanda sun rungumi musulunci, ai ba a tsangwamar musulmai, ko ana tsangwamar musulmai a Saudiya? Ba a tsangwamar musulmai, ko kokarin durƙusar da musulunci a Saudiya, ko durƙusar da musulmai, duk da cewa akwai kaidi da ake ta kokarin dasawa a Saudiya din dai, amma dai Allah bai bada dama ba har yanzu. Ana ta kokarin a gurɓata tsari wanda yake nagartacce a cikin ƙasar, na ɗabbaka addini, na shari'ar musulunci, na riko da addini, ana ta kokarin sai an gurɓata, amma Allah yana nan a madakata. Allah ya kasa abunsa ya tsare. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ta kokarin gamsar da waɗannan mutane, fatan su karɓi wannan addini. Sai ga Abdullahi ibn Ummi Maktum ya zo, annabi ya shagaltu da waɗannan mutane. Walakad lakiya minhum mu'anasatan hatta tami'a fi islamin, annabi ya gama samun nutsuwa da waɗannan mutane jigajigan mushrikan nan, ya gama sakankancewa cewa fa mutanen nan insha Allah za su musulunta. Wannan yasa annabi kwaɗayi wajen musuluntar tasu, ya samu nutsuwa tare da mutanen, ya samu walwala da sakewa tare da mutanen, ya sakankance da su, ya ba su hankalinsa gaba ɗaya. To wannan makaho da ya iso Abdullahi ibn Ummi Maktum, fa qala lahu Abdullah, sai ce wa manzon Allah, Abdullahi sai ce wa manzon Allah, ya Rasulullah, allimni mimma allamakallah, yace ya manzon Allah, ka sanar da ni daga abin da Allah ya sanar da kai. Annabi ya shagaltu da mutanen nan, hankalinsa ya koma gare su. Wannan makaho Abdullahi ibn Ummi Maktum da ya zo gare shi sai yake cewa, ya Rasulullah, ya manzon Allah, allimni mimma allamakallah. Kaga shi dama can musulmi ne, ba wai yazo karban musuluncin bane, a'a yazo a koyar da shi karantarwar musulunci, amma riga ya musulunta. Su kuma waɗannan da annabi yake fuskantar su, yana fatan su shiga musuluncin, shi kuma wannan dama musulmi ne, yana ya dade cikin musuluncin, yanzu yana so ya ji bayanai na musulunci, karantarwar musulunci, nasiha da jan hankali da gargadi. Fadhakir inna dhikra, to shi mumini ne yana bukata a samu adh-dhikra, tunatarwa da fadakarwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace ya Rasulullah, allimni mimma allamakallah, ya manzon Allah, ka sanar da ni daga abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da kai. Wa akthara alaihi alqawla, ya yawaita magana wa annabi, ka sanar da ni daga abin da Allah ya sanar da kai, ka sanar da ni daga, baya kakkautawa. Da yake makaho ne, bai san me annabi yake yi ba, balle ya ce bari in dan daga masa kafa in ya gama ni kuma sai in same shi, to ba gani yake ba. shi tunda yaji murya annabi yana fata kawai annabi ya karantar da shi ya masa nasiha ya masa wa'azi abinda zai amfane shi fa shakka zalika ala rasul sallallahu alaihi wa sallama wannan maimaitawa da abdullahi ibn ummi maktum yake ta yi sai tsanani wa annabi annabi bai so hakan ba shi annabi yana kwadayin musuluntar waɗannan mutane wannan da yazo da ya hakura mana annabi bai so haka ba wa kariha qat'ahu li kalamihi annabi sai ya kyamaci yankewarsa ga maganarsa shi wannan da yazo ya yanke wa annabi maganarsa annabi sai ya kyamaci haka din saboda yana ga in ya yanke masa maganarsa da yake yi da waɗannan mutane kaman za a tafka asara babba tunda waɗannan mutane musuluntar su ba karaman riba bace ga musulunci musulunci zai samu daukaka a makka zai samu kariya zai samu kwaba zai samu garkuwa a makka sa'annan kuma bugu da kari za a samu adadi mai yawa su shigo musulunci a sababin musuluntan waɗannan madaukaka to shi yasa annabi sai ya kyamaci wannan makahu abdullahi ibn ummi maktum da yazo gare shi ya kyamaci ya yanke masa maganar sa wa khafa alaihi salatu wassalam an yakuna iltifatuhu lidhalika almiskin yunaffiru anhu qalba ulaika alashraf fa a'rada an sannan har ila yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ji tsoron kar ya yanke maganar da yake da waɗannan madaukaka na quraishawa ya juyo ya maida hankalinsa zuwa ga wannan miskini da yazo yake ce masa ya sanar da shi daga abin da Allah ya sanar da shi hakan kuma ya sa su fusata su ce duk matsayin da muke da shi da darajar da muke da ita a makka yana magana da mu wani makaho ya zo miskini ya yanke maganar da mu ya koma ya maida hankalinsa ga wannan miskini sai su fusata su tashi su kada rigunan su tafi abinsu wannan abin da annabi ya tsorata kenan annabi ya yi kwadayin su musulunta shi yasa da wannan makaho ya zo yana ya Muhammad allimni mimma allamaka Allah annabi sai ya ji tsoron kar ya yanke magana da su ya dawo ya ci gaba da magana da shi yana koya masa yana fadakar da shi yana jan hankalinsa su kuma su fusata su tafi abinsu annabi sai ya juya baya daga wannan makaho bai saurare shi ba tsoron kar ya rasa waɗancan tsoron kar ya yi asarar waɗancan saboda musuluntarsu ba karamin tasiri zai yi mai kyau mai girma wa addinin musulunci to annabi sai ya kauda kai daga wannan miskini ya ci gaba da magana da waɗannan mutane fa'atabahu Allahu ala zalika sai Allah ya zargi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka bi qawlihi awwal surati abasa da fadin Allah madaukakin sarki farkon suratu abasa abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna amma man istaghna fa anta lahu tasadda وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى
waɗannan ayoyi sune ayoyin da Allah madaukakin sarki ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a suratu abasa daga aya ta 1 zuwa aya ta 10 ya maida martani wa manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallama dangane da yadda ya juya baya daga wannan makaho da yake nema ya sanar da shi abinda Allah madaukakin sarki ya sanar da shi ya maida hankalinsa kan waɗannan manyan mushrikai din Allah ya saukar da waɗannan ayoyi guda 10 aya ta farko Allah madaukakin sarki ya ce abasa wa tawalla abasa shine ya yatsa na fuskarsa ya canja fuskarsa ya turnike fuskarsa wa tawalla kuma ya juya baya ma wannan makaho da yazo ya yatsa na fuska ya daura fuska ya canja fuska wa tawalla kuma ya juya baya daga wannan miskini da yazo yana tambayansa akan ya sanar da shi na daga abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da shi shine Imam Sa'adi cikin tafsirin sa yace abasa biwajihihi wa tawalla bijasadihi ya yatsina fiska da fiskar sa ya yatsine da fiskar sa ya juya baya da gangan jikin sa wato ayyuka guda biyu yayi da wannan makaho yazo yana ya Muhammad allimni mimma allamaka Allah sai ya bata rai da fiskar sa aiki na farko kenan sannan kuma ya juya gangan jikin sa ya bar wannan makaho miskini ya koma ga waɗannan madaukaka makka yana ta musu sharhi yana ta musu fashin baki yana ta musu karin bayani to shine Allah yake bada labari a cikin wannan ayar me yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi haka an ja'ahul a'ma wannan shine dalili dalilin shine saboda makaho ya zo gare shi wane ne wannan makaho shine Abdullahi ibn Ummi Maktum sunansa kenan sunansa Abdullahi ibn Ummi Maktum Ummi Maktum sunan mahaifiyarsa mahaifiyarsa didda dai ba sunanta bane alkunyarta ne alkunyarta ne shi kuma sai ake ce masa dan Ummi Maktum ita Ummi Maktum ba shi bane asalin sunansa sunanta amma dai ana mata alkunya da shi asalin sunanta Atika ce to amma ana mata alkunya da Ummi Maktum to ita ce mahaifiyar shi wannan makaho Abdullahi ibn Ummi Maktum to shi menene sunan mahaifinsa shi Abdullahi ibn Ummi Maktum an samu riwayoyi guda biyu wajen hakaito sunan mahaifinsa amma galibi ba a san shi da sunan mahaifinsa ba an fi sanin sa da sunan mahaifiyarsa da shi ya fi shahara Imam al-Alusi ya rawaito cewar sunan mahaifinsa Amr ibn Qais sunansa kenan Abdullahi ibn Amr ibn Qais sunan Abdullahi ibn Ummi Maktum Abdullahi ibn Amr ibn Qais shi mahaifin Ibn Ummi Maktum kawu ne ga matar Annabi Khadija mahaifinsa haka Imam al-Alusi ya bayyana cikin tafsirin sa cewa mahaifin Abdullahi ibn Ummi Maktum kawu ne ga matar Annabi sallallahu alaihi wasallama Khadija kuma sunansa Amr ibn Qais kenan sunan shi Abdullahi ibn Ummi Maktum zai zama Abdullahi ibn Amr ibn Qais amma sai zamanto ana danganta shi zuwa ga mahaifiyarsa wacce ake mata alkunya da Ummi Maktum da asalin sunanta muka ce Atika to Imam al-Baghawi kuma ya hakaito wani suna daban ba wannan sunan ba ga mahaifin Abdullahi ibn Ummi Maktum kenan an samu riwayoyi guda biyu shi Imam al-Baghawi yace sunansa Abdullahi ibn Shuraih ibn Malik kenan riwayar da Imam al-Baghawi ya kawo sunan mahaifinsa Shuraih ibn Malik ta bambanta da ta Imam al-Alusi shi yace Amr ibn Qais wannan kuma Shuraih ibn Malik shi wannan makaho Abdullahi ibn Ummi Maktum sahabi ne wanda yake shahararre cikin jerin sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ya yi ta sanya shi ya zama jagora a garin Madina a duk lokacin da yazo fita annabi ya fita yaki ba so daya ba ba so biyu ba ya wakilta Abdullahi ibn Ummi Maktum a matsayin shine shugaban Madina gabanin annabi ya je dawo malamai suka ce wannan yana fito mana da falalar wannan sahabi Abdullahi ibn Ummi Maktum kuma yana cikin al-Muhajirun wanda Allah ya ta jinjina musu a gurare daban-daban cikin Al-Qur'ani was-sabiquna al-awwaluna min al-Muhajirina wal-Ansari walladhina ittaba'uuhum biihsanin radiyallahu anhum wa radu'an to shi Abdullahi ibn Ummi Maktum yana cikin al-Muhajirun wadanda Allah madaukakin sarki ya jinjina musu sannan kuma yana cikin masu kirawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallah wato yana cikin ladanan manzon Allah ladan ne cikin ladanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai hadisi da aka samo daga Abdullahi dan Umar Allah ya yarda da shi wanda Imam Muslim ya fidda hadisin cikin sahihin sa shi da Ibn Majah cikin sunan dinsa Abdullahi ibn Umar yake bada labari cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da masu kiran sallah guda biyu na farkon su Bilal na biyun su ibnu ummi maktum wanda muke magana yanzu a kansa yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna bilalan yu'adhdhinu bilailin fakulu washrabu annabi yace bilal in ya tashi kiran sallar sa da asuba yana yi ne da sauran duhun dare kai mai azumi in ka ji kiran sallan bilal karka daga kai ci gaba da cin abincinka ka ci gaba da shan abin shanka karka daga kai karka daga hankali hatta yu'adhdhina ibnu ummi maktum har sai kun ji kiran sallan ibnu ummi maktum idan kun ji kiran sallan sa to alfijir ya keto duk wanda yake da niyan yin azumi to ya kame daga ci da sha saboda shi makaho sautari da dama ma baya kiran sallah sai an ce masa alfijir fa ya ceto alfijir fa ya ceto tunda ba ganin alfijir din zai yi da idanunsa ba makaho ne shi to wannan sahabi Abdullah ibn Ummi Maktum yana da tarihi mai yawa yana da falala wacce take mai tarin yawa wanda lokaci ba zai ba mu dama mu hakaito ga baki dayanta ba abu na karshe da zamu karkare akan takaitaccen tarjaman wannan sahabi ga kafin mu ci gaba da kallon abin da ya kai ya kawo tsakanin annabi da waɗannan mushrikan makka da kuma ibnu ummi maktum da ayoyi da Allah ya saukar ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Madina bayan hijira kenan yake kokawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewar shi mutum ne wanda yake makaho sannan ga shekaru sun tura tsufa ya kama shi wannan abu na biyu kenan abu na uku ba shi da dan jagora wanda zai jagorance shi daga gidansa ya rako shi zuwa masallaci dan ya bi sallar jami'i sannan abu na hudu gidansa yana da rata da masallaci shin annabi zai masa sassauci yayi sallar sa a gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace hal tasma'un nida shin kana daga gidanka in an yi kiran sallah kana jiyowan kiran sallah yace ina jin kiran sallah annabi yace fa ajib annabi yace dole ka amsa shine malamai suka ce wannan yake nuna maka wajibcin halartar sallar jami'i idan har ya zama mutumin da yake da uzurori irin waɗannan har guda hudu ba a yi masa sassauci ba ina ya ga wanda yake da ido mai lafiya kaga na farko tsoho ne ya tsufa baya ga haka makaho ne na biyu kenan na uku bayan makaho ne ba shi da dan jagora da zai rako shi zuwa masallaci tunda ba gani yake ba na hudu gidansa yana da rata da masallaci amma tare da haka annabi yace ba a daga maka kafa ba to ina ya ga wani wanda ba shi da ko uzuri ɗaya cikin uzurorin nan guda hudu in har ba a daga ma wannan kafa ba yaya kai za a daga maka kafa da lafiyarka da idaninka da kafafunka har gudu ma za ka iya yi in ka ga dama to ibnu ummi maktum da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kau da kai bai saurare shi ba Allah sai ya saukar da waɗannan ayoyi an ja'ahul a'ama me yasa ya juya baya ya canja fuska an ja'ahul a'ama saboda makaho ya zo masa a nan gurin ƴan uwa wannan ayar cewa an ja'ahul a'ama saboda makaho ya zo masa malamai suka ce za mu ɗauki abubuwa guda uku karkashinta faɗin Allah maɗaukakin sarki an ja'ahul a'ama suka ce za mu ɗauki abubuwa guda uku karkashin wannan aya ɗin cewa da Allah ya yi a'ama ya kira shi da makaho suka ce Allah bai yi amfani da wannan lafazin dan ya kaskantar da shi ba mun gane wannan bayani ai akan ce kai makaho kuma wata gil sai dan ji zafi a ransa ko a kira shi mana da sunansa ko kuma a ce baban wani amma a ce makaho ai wata gil ya dan ji ba dadi ko a ce kai kurma ko kai bebe wani nakasu da mutum yake tattare da shi ka kira shi da nakasin zai dan ji zafi a ransa to malamai suka ce a nan gurin da Allah ya kira shi da a'ama Allah bai kira shi da a'ama dan ya wulakanta shi ko ya tabar da shi ba akwai hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki ya kira shi da a'ama a wannan gabar ko mun hararo hikimar suka ce hikimar ita ce annabi ya daga masa kafa mana ya gama na makaho ne ba ganin me annabi yake ba yazo azo yana allimni min ma Allah makalla mun gane hikimar da ta sa Allah kira shi da a'ama Allah bai kira shi da a'ama dan kaskantarwa ko tabantarwa ba a'a Allah ya kira shi da a'ama anan yayi ishara wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewar ka daga masa kafa mana ka masa uzuri zuwa da yayi yana cewa allimni min ma Allah makalla ya matsa maka ya yawaita ai bai san me kake yi ba saboda ba gani yake ba shi a'ama ne makaho ne shi yasa Allah ya kira shi da a'ama mun gane bayanin kenan da sai ka daga masa kafa malamai suka ce wannan zai samu fitar da wata natija guda ita ce idan ka kula da yanayin mutum koda yayi maka ka tobara to ka daga masa kafa tunda anan gurin ai abin da yau manzon Allah bai ji dadi ba Annabi sai yake ga kamar ganganci ne Allah sai ya nuna ba ganganci bane makaho ne baya gani da yana gani ba zai zo ya maka haka ba to karkashin wannan yan uwa bar mu fidda wata fa'ida a masallacin nan wani lokaci zaka ga mutun ya shigo tayu daga karkara yake ya kawo majinyacin sa sai a kira shi so goma wayansa tana ringi hankalin mu sai tashi ran mu ya baci to mu daga masa kafa mu daga masa kafa zai iya yiwa mu yanda muka san illar shigowa da waya cikin masallaci kuma musamman ana karatu shi bai sani ba me yasa saboda yankin da ya fito kuma tayu ma ba zama yake majalisi irin wannan ba sannan kuma tayu akwai jahilci tare da shi to idan aka kira ta yi ringi bayan wani lokaci ta sake yi to kar mu daga hankalin mu kar mu bata rayukan mu masa uzuri yanayin da yake ciki ina fata mun gane abinda annabi Allah yake ishara annabi kenan da yazo masa da wannan lafazi na an ja'ahul a'ama ba wai yayi amfani da lafazin bane dan ya kaskantar da shi asali ma wannan na kasu da Allah ke jarraban bayi da ita musamman ta makanta annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cikin hadisi cewar duk wanda Allah madaukakin sarki ya tafiyar masa da masoyansa su wane ne masoyansa idanu ai ba wanda baya san idanu ko akwai bana tsammani akwai wanda baya san idanu to shine annabi ya ce duk wanda Allah madaukakin sarki ya tafiyar masa da masoyansa guda biyu sune idanunsa yayi hakuri to Allah zai bashi aljanna ka kenan ba abun kushewa bane ba abun kaskantarwa bane kenan lafazin nan da Allah amfani da shi anan an ja'ahul a'ama bai yi amfani da shi dan ya kaskantar da wannan bawan Allah ba bai yi amfani da shi dan ya nuna aibu ko kushewa ga yanayi da wannan bawa nasa yake ciki ba a yayi amfani da shi ne dan isharawa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama cewar wannan mutumi fa ka masa uzuri makaho ne bai ga abin da kake ciki ba yasa yazo ya matsanta maka cewar ka sanar da shi ne daga abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da kai abu na karshe da zamu dauka karkashin ayat didda lokaci ya daga mana hannu mu kula da yanda Allah yayi amfani da mayar da martani wa annabi bai mai da martani wa annabi a matsayin mutum na biyu da yake magana da shi ba ban sani ba ko an fahimce ni wanda ake cewa second person annabi Allah bai amfani da wannan uslubi na maganan ba bai ce masa an ja akal a'ama ba dan makaho ya zo maka Allah bai amfani da wannan lafazin ba sai ya ce an ja ahul a'ama yayi amfani da lafazin wanda baya nan dan girmama manzansa kenan Allah bai fiskantar da aibantawa ko zargi wa manzansa kai tsaye ba saboda manzansa a gurinsa yana da girma to dole kowa ma ya dauki manzansa da girma tunda Allah ya dauki manzansa da girma anan gurin Allah bai ce an ja akal a'ama ba dan makaho ya zo maka ka juya ba a'a sai ya ce abasa wata walla kamar yana bada labarin wani daban ne kuma alhali ayar wa manzan Allah fa aka saukarwa wannan yake nuna girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a gurin Allah madaukakin sarki da Allah sai ya ce abasta wata wallaita ka ya tsina fiskarka ka juya baya Allah sai bai amfani da wannan lafazin ba bai fiskantar da lafazin zuwa ga manzon Allah ba mutum na biyu da yake magana da shi a'a sai yazo da abun kamar labarin wani daban ake bayarwa kuma ayarwa manzon Allah aka saukarwa wannan yake nuna girman sa gurin Allah idan yana da girma gurin Allah ina yaga a gurin mu kun ga mu muka fi cancanta mu girmama shi tunda wanda ya halicce shi rayuwarsa take hannunsa yake girmama shi ina yaga kai wanda shugabanka ne ka kai ka fi kowa cancanta ka girmama shi in Allah madaukakin sarki ya girmama shi yace an ja'ahul a'ama dan makaho ya zo masa bai ce dan makaho ya zo maka ba bai juyar da akalar maganar sa ya karkatar da ita ya fiskanci manzon Allah da ita ba sai zo da lafazin da sigar kamar yana bada labari kan wani wanda baya saboda me saboda girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gurin Allah madaukakin sarki kuma haka ake so kowanne mahaluki a duniya ya mu'amalanci manzon Allah da wannan girma da martaba da Allah madaukakin sarki ya bashi ba za mu samu daman kammala bayanai kan waɗannan ayoyi da aka saukar wa manzon Allah ana nuna masa abin da ya yi ma wannan makaho bai yi ba saboda ƙurewar lokaci za mu jinkirta sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa abubuwan da muka faɗa waɗanda suke daidai Allah ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته